sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa Muhammad Maina daga nan Benue, Washington DC da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 18 ga watan Yuli, ranar da ake kira ranar Mandela, da kuma ake bukin cika shekaru 100 da haifuwar gwanzon dan fafutukar yaƙi da wariyar launin fatan nan. To, kafin ku ji abin da muke tafiye da shi a wannan ranar, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganarsa na amincewa da kin yardar da Putin ya yi cewa ƙarsarsa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. Mako guda bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a cikinsa, yanzu haka matasa 'yan ƙwallon ƙafar nan na ƙasar Thailand da kocinsu na kan hanyarsu na koma gidajensu don sake haɗewa da iyalansu.
Kanin labaran kenan, shugaban majalisar dokokin tarayyar Turai yana ziyara aiki ta kwanaki biyu a jamhuriyar Niger.
Wannan ziyara tana nuna da cewa kasashen Turai sun yaba da irin kokari da gwamnatocin Sahel suka yi, musamman ma kasar Niger, don yaki da ta'addanci, don yaki da talauci.
Muna kuma da rahoto kan wani taron matasa Krista da na kasa da aka gudanar a jamhuriyar Niger din, sai kuma batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku akai a yau, wato ranar Mandela. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba, wannan shirin za ku ji himma ba ta da garago na Ladan Ibrahim a yawa, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganarsa na amincewa da kin yardar da Putin ya yi cewa ƙasarsa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. A safiyar yau Laraba, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa manyan jami'an binciken leƙen asiri na duka ɓangarorin, magoya baya da masu adawa, sun ji daɗin bayanin da na gabatar a lokacin taron manema labarai a Helsinki. Ni da Putin mun tattauna kan abubuwa da dama masu muhimmanci a ganawar ta farko. Mun samu jutuwa wanda ya dami 'yan baƙin ciki da ke son ganin mun yi faɗa. Manyan sakamako na nan tafi. Saƙon da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter ya biyo bayani bayan da ya amsa cewa ya amince da matsayin da hukumomin leƙen asiri suka bada na cewa Russia ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa na 2016. Trump ya gaya wa manema labarai cewa shi ma ya amince da cewa Russia ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa na 2016, amma ya ƙara da cewa ta yiwu akwai wasu mutanen da su ma suka taka rawa wajen yin katsalandan ɗin. A halin yanzu kuma, a yau Talata ne, mahukuntan gwamnatin tarayya Amurka suka fara tuhumar wata mata 'yar shekara, watan Ed Russia, akan aikata laifin yi wa Amurka zagon ƙasa da kuma laifin yin aiki a matsayin jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ke da alaƙa da kitsayin shishige a siyasar Amurka a zaben 2016. An kama Maria Butina, wata mai kare haƙƙoƙin mallakar bindiga da ke da alaƙar ƙud-da-ƙud da ƙungiyar kare muradun mallakar bindiga ta ƙasar, ranar Lahadi akan zargin cewa wata 'yar ƙasa mara rijista na aiki a Amurka ba tare da sanar da hukumomin shari'ar ƙasar ba, kamar yadda doka ta tanada. Ana zargin Burtina, 'yar shekaru 29 da haihuwa, da yin aiki a sirrance da masu fada a ji a Amurka da kuma kutsawa cikin harkokin kungiyoyin siyasar Amurka kamar NRA da zummar cimma muradun Russia a Amurka. A cewar sanarwar tuhumar, Burtina ta yi wasu ayyuka bisa ga umarnin wasu manyan jami'an gwamnatin Russia, sai dai sanarwar bata bayyana sunayen jami'an na Russia da take yi wa aiki ba. Mako guda bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a cikin sa. Yanzu haka matasa ƴan kwallon kafar nan na kasar Thailand da kocin su na kan hanyar su na komawa gidajen su don sake haɗewa da iyalan su. An sallami tawagar ƴan kwallon kafa daga wata asibiti dake arewacin garin Chai Rang, inda daga nan ne za a kai su wani waje inda za su yi fitowar su ta farko a bayyanar jama'a tunda aka ceto su. Tawagar za su amsa tambayoyin manema labarai a hirar da aka shirya za su yi da manema labaran har tsawon minti 45 wanda kuma za a nuna a kafofin yada labarai a fadin kasar. Jami'ai sun ce samarin da ƴan shekarun su na haihuwa suka kama daga shekara 11 zuwa shekaru 16 da mai horarwa su duk na cikin koshin lafiya, amma likitoci na da damuwar cewa mai yuwa ne yaran kan iya fuskantar matsalar shiga rudani nan gaba idan suka tuna abin da ya same su. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dogon gini mai hawa 6 da ake ginawa ya rushe cikin wasu gidaje a wata unguwa da ke New Delhi, babban birnin kasar India yau Laraba. Ma'aikatan gaggawa fiye da 100 ke ta hakar cikin ginin da ya ruso da injina iri-iri don neman waɗanda suka makale ƙarƙashin kasar. Shugaban hukumar kashe gobara na yankin Arun Kumar Singh yace akalla ma'aikata 12 ne ke cikin ginin lokacin da ya rushe, kuma akwai tabbacin cewa suna makale a ƙarƙashin ƙasa. Rushewar ginin ya auku ne a jiya Talata a yankin Greater Noida dake gabas da babban birnin India, wanda mafi mazaunan yankin talakawa ne. A yau Talata, a karon farko a cikin shekaru 20 jirgin sama fasinja na farko daga kasar Ethiopia ya sauka babban birnin Eritrea, abinda ke nuni da cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu dake yaki a baya ta dawo yadda take a can da.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Hafsat Muhammad Maina ta karanto. To, bari mu bude taskar hotonni namu a jamhuriyar Niger, inda shugaban majalisar dokokin tarayyar Turai Antonio Tajani ya kai ziyara aiki ta wuni biyu, inda yake ci gaba da ganawa da shugabannin kolin kasar domin tattauna batutuwa da suka shafi matsalar bakin haure da ta'addanci da batun safarar makamai da miyagun kwayoyi da ke kara ta'azzara a yankin Sahel tun bayan barkewar rikicin Libya. Ga rahoton da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana kan wannan ziyarar.
Da yake yi wa manema labarai bayani akan makasudin wannan ziyara, shugaban majalisar dokokin nafiyar Turai Antonio Tajani ya sanar cewa ya zo ne domin yi wa wannan kasa godiya akan irin kokarin hukumominta game da batun yaki da ta'addanci a yankin Sahel. Saboda haka ne a cewarsa ya shawarci kasashe su dage akan yaki da kungiyoyin da ke safarar bil'adama, abinda ya ce ya zama dole jami'an tsaron yankin Sahel da na Turai su tsaurara matakan ba sani ba sabo don kawo ƙarshen ayyukan waɗannan ƙungiyoyi. Antonio Tajani ya ƙara da cewa,
pour renforcer l'économie dans le pays africain au Niger,
akwai buƙatar kasashen Turai su haɗa gwiwa da ƙasar Niger domin duba hanyoyin ƙirƙiro da ayyukan ci gaba waɗanda za su ba jama'a damar samun aikin yi a gida. Saboda haka yana da kyau kamfanonin Turai da na wannan ƙasa su nazarci hanyoyin kafa masana'antun haɗin gwiwa domin sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasar da Allah ya kore mata ta yadda za a shigar da su kasuwannin duniya. Mafari kenan da tawagar sake kunshe da manyan 'yan kasuwa da bankunan ayyukan ci gaba domin duba hanyoyin zuba hannun jari, haɗe da wasu ayyukan gine-ginen musamman da ake sa ran yi a Agadez.
On a parlé aussi des infrastructures dans la région d'Agadez.
Shugaban kungiyar kasashen G5 Sahel Isu Muhammadu mai masaukin baki ya bayyana wannan ziyara a matsayin muhimmiya domin a cewarsa za ta ba shugaban majalisar dokokin Turai damar jin matsalolin al'ummomi daga bakin shugabannin majalisun kasashe biyar na yankin Sahel da ke taro a Yamai.
Son arrivé ici au Niger coïncide d'ailleurs avec la présence des 5 présidents des parlements des pays du G5 Sahel.
Jamhuriyar Niger na samun tallafi daga tarayyar Turai domin gudanar da harkokin tsaro, kiwon lafiya da ilimi. To, amma a cewar shugaba Isu, Fannin ilimi yana buƙatar samun ƙarin gudunmuwar wannan ƙungiya domin inganta ilimin ƴaƴa mata a wani yunkurin kare su daga auren wuri. Majalisar dokokin ƙasar Nijar na daga cikin wuraren da Antonio Tajani ya ziyarta a yayin wannan ziyara, wacce mataimakin shugaban majalisar dokoki Irosani ya ce suna alfahari da ita.
Aikin nan na jisan Sahel ba aikin sojoji ba ne. Aiki ne na yaƙi da talauci. Me ke sa bakin haure? Ai ba wani abu bane, talauci ne, yunwa ce, rishin aikin yi ne. Wannan ziyara tana nuna da cewa ƙasashen Turai sun yaba da irin ƙoƙari da gwamnatocin Sahel suka yi, musamman ma ƙasar Niger, don yaƙi da ta'addanci, don yaƙi da talauci.
A watan Disamba da ke tafe, ƙasashen yankin Sahel da na nafiyar Turai za su gudanar da wani taro a birnin Paris domin ɗorawa a kan inda aka tsaya a game da maganar yaƙi da ta'addanci da batun kwararar baƙin haure zuwa Turai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Malam Sule, za mu sake komawa jamhuriyar Nijar, amma kafin nan bari mu taɓo abin da ya maida wannan rana ta yau da muhimmanci a ƙasashen duniya, wato ranar 18 ga watan Yuli. Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da Nelson Mandela, mai neman 'yancin baƙaƙen fata kuma shugaban Afirka ta Kudu baƙar fata na farko. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibril, ya yi nazarin wannan rana, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
That the respect for your own dignity as human beings inspired you to act to ensure the restoration of our dignity as well.
Muryar tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu kuma mai fafutukar kare 'yancin baƙaƙen fata, marigayi Nelson Mandela kenan, a jawabinsa ga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 1994 a karan farko a matsayinsa na shugaban ƙasar Afirka ta Kudu. Kinna bane dai ana gudanar da shi ne a daidai lokacin da Nelson Mandela yake cika shekaru 100 da haihuwa. A lokacin bukukuwan na bane dai an fara gudanar da taruka tun daga Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa ƙasashe na duniya daban-daban. A sakonsa domin bikin na bana, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa Nelson Mandela jangwarzo ne mai fafutukar samun 'yanci da kuma daidaito a tsakanin al'umma. Duniya za ta ci gaba da koyi da halayensa na kwarai domin zamewa abin alfahari da kuma aiki da shi a nan gaba. To, kowa ne ma dai Nelson Mandela? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Shu'aibu Aliyu Ancau, malamin tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Nelson Mandela shi ne shugaban ƙasar Afirka ta Kudu na farko wanda ya zama shugaban ƙasar Afirka ta Kudu bayan ya shafe shekara 27 yana gidan jarun akan gwagwarmaya da ya yi domin kawo ƙarshen wari launin fata a ƙasar Afirka ta Kudu. Bayan kawo ƙarshen wari launin fata ne aka yi zaɓe na farko wanda ya shame dukkan mutanen ƙasar. A dalilin haka aka zaɓi Nelson Mandela ya zama shugaban ƙasar Afirka ta Kudu na farko a 1994. Ya zama shugaban ƙasa yana ɗan shekara 77. Ya sauka a shugaban ƙasar Afirka ta Kudu yana ɗan shekara 82. Gudunmuwan da ya bayar, musamman jajircewansa da kuma kyawun manufofinsa na kawo launin fata a ƙasar Afirka ta Kudu, ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama shi, ta mai da ranar haifarsa cewa rana ce da za a inga tunawa da wannan rana a dukkan faɗin duniyan nan. Ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kaɗai, a'a, rana ce da ake zama a tattauna a ga kyawun manufofi da musamman ƙudurinsa da kuma manufarsa na zama lafiya da kawo zama lafiya a ƙasashen Afirka duniya baki ɗaya. Ya an haɓaka shi, ya an ɗaukaka shi da sauransu.
Rahoton wakilin Babangida Jibril kenan. Batun kuma da zamu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau a shirinmu na 9:30. Tambayar ita ce, menene ya fi burge ku a rayuwar Mandela? Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da wani taron matasa kristoci na ƙasa da nufin ƙarfafa haɗin kan ƙasa da zaman lafiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Irin ya yanda matasa kristoci da suka hito daga dukan jahohin jamhuriyar Niger guda 8 kenan ke gudanar da taron su a garin birnin Kwanni dake kasancewa a tsakiyar kasar. Bernikez shine mai kula da sashen horar da matasa na kasa na coci a jamhuriyar Niger ya bayyana muna gurin da suka sa gaba a lokacin da suka shirye wannan taron.
Pour nous il s'agit de que les jeunes chrétiens prennent conscience de leur foi.
A gare mu muna son matasa kristoci na jamhuriyar Nijar su lura da imaninsu kuma daga nan su yi la'akari da cewa akwai waɗansu mabiya waɗansu addinai da ke nan tare da su waɗanda ba addininsu guda da su ba amma da suka kasance dole su zamna tare da su. Za su hita daga wannan taron ne na birnin Kwanni da sanin cewa ko ina za su je a fadin duniya za su yi rayuwa tare da waɗansu al'umma da ba addinin su guda da su ba.
En ayant à l'esprit que ils sont engagés dans le monde à vivre avec d'autres croyants qui ne partagent pas forcément leur foi.
Wani matashi malamin addinin Islama na garin birnin Kwanni ya ci wannan fadakarwar da cocin jamhuriyar Niger ke wa matasan ta domin su zamna lafiya da musulmi ƴan uwansu abin alkhairi ne ga kasar. Ga Malam Ahmadu Isa mai lakanin suna Malam Ahmadu Koyi.
Mun ji dadi kwarai wannan abin da suke yi alheri na ga al'umman Niger duka gaba daya. Muna roko Allah subhanahu wataala wannan horon da suke yi Allah ya sa ya amfane su ya amfani al'umman musulmi.
Waɗansu daga cikin matasan kristocin da suka zo daga dukkan fadin jamhuriyar ta Niger domin halartar taron na birnin Kwanni sun yi furci game da fadakarwar da ake musu na samun kyakkyawan zamantakewa tsakanin su da musulmi ƴan uwansu musuma da SPD Donyo.
Mamakin da yana garan nan ni da na taho yana sa mu lura da bisa addinin mu tukunna da bisa addinin da yake kusan mu da musulmai. An zo nan a lura da mu ya ne ake yi zama tare da Kristo da musulmai.
Sunana Halimatu Celestine Ambrose na fito daga Zandar ne na Zokoni. Gaskiya wannan taron iya kara min ci gaba a cikin rayuwata a sama addini kuma dai da kulawa da sauran wanda ba ku addini tare yanda za ku iya ku zauna tare babu tashin hankali.
Ni sunana Hussein Nabako Daniel ni daga Zandar nazo. Wannan taro gaskiya an jima muna yin shi wanga shine karo wajen na biyar ni da ina halarta shi don ana yin shi ne duka shekara hudu. Muhimmancin shi a gare mu shine yana kara mu ilimi a zaman rayuwar mu ta yau da kullum, sannan kuma yana kara mu ilimi a bisa kan addinin mu, a bisa kan da yadda ya kamata mu Krista mu zamna tare da ƴan uwan mu musulmi, mu zamna cikin kwanciyar hankali da lumana.
Irin waɗannan fadakarwa da ke da'awa ga kristoci matasa na jamhuriyar Niger domin su zamna lafiya da ƴan uwansu musulmai na sawar a samu zaman lafiya mai dorewa a cikin kasar tsakanin mabambanta addinai sabanin abinda ke faruwa a waɗansu kasashe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To kada dai ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda goma na Washington ke cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirinmu da ya gabata, muna tattaunawa ne da baƙon mu ɗan asalin Najeriya da ya zo nan karatu tun a shekarar 1983, wato Daudu Katagun. Kuma idan masu saurare na biye da mu, mun tsaya ne inda baƙon namu zai fara muna bayanin yadda tarbiyyantar da yara yake a nan ƙasar. Yau anan za mu ci gaba, sai dai kuma wannan shine shirinmu na ƙarshe da wannan baƙon namu. To da duka ce tarbiyyantar da yara a nan ya sha bamban da gida Najeriya? Ƙara muna haske.
To sai dai wannan sai dai a hankali, kamar yara na ma yadda ta da su daban ne, na koya musu tarbiyyar ƙasarmu sosai.
Amma ka san nan ba abubuwan yaro kamar yadda ake yi gida, ai ta jibgan yaro.
No, ba discipline. to amma kuma ka san abu yaro gaskiya ni ko a gida ma ni ba abu bane da nake supporting dan ko amma yaro in ka ji zaka buge shi yana karami ba yawanci gaskiya ni girma zai maybe zai dan some problem well depending on yadda ka buge shi ko da kenan din ma zaka dan buge yaro amma ba sosai ba kaman yadda zai zaka ji masa ciwon kuma yi ko kuma wannan ko wani jini ya fito a jikinsa eh nan nawa ba za a yi haka ba kuma ni ko a gida ma ni wannan gaskiya bai kamata a yi ma yaro haka a fige yaro sosai yadda za a sa ya fadi ko ya ji ciwo wannan discipline din mutum ya girma karshen ta zai ringa yin wasu abubuwa mara kyau ko kuma in ya fara girma ba zai respecting din iyayen nasa ba ko kuma duk ma da yake bugansa a bigi mutum wannan gaskiya ni ba na supporting dama to amma gaskiyan ka ne kannan kasan yan sanda sai zo ka mutum in suka ji ko dan ka ne ka buge shi in dai ka buge sosai amma ka dan buge shi dai hakan nan yana kaman irin dan shekara 5 hudun nan ka dan buge shi haka dai a hankali dai wannan ba da
tsanani ba
yeah to amma in ka buge shi sosai har ko ji ciwo a wannan yan sanda za su ka mutum
wasu na cewa kamar yadda akan zauna gida sai ga wani ya zauna bai aiki amma za ga zai ci zai sha amma ya samu kyautan kuɗi ya take irin haka nan
gaskiya mutum ba ya aiki kan gaskiya a ƙasar nan abin kan zai yi wahala don saboda ka san ƙasar nan ko da ke suna da welfare program da suke taimakon wanda ba su da aiki kaman let's say ko mutum ko ba zai iya aiki ba saboda ko ya ji ciwo ko kuma mutum ya zama gurgu ko kuma
yana da wata nakasa dai
yawa
eh amma a gida za a ga mutum bai da nakasan komi kuma bai aikin komi kuma wannan zai bashi wancan zai bashi na ana samun irin haka na
a ƙasar nan ba su cika ba sa yin haka ba sa nan ai sai mutum mana da ba kaman mu gida bane mutum ya zama in yana da kuɗi sai mutane kawai su zo gidansa kawai shi su ba abin da sai su zauna a ba su abinci abincin rana abincin dare a ba su kuɗi a ƙasar nan gaskiya su darbiyansu da wannan ba sa haka don mutum ma ko miloniya ne yana da kuɗi mutane ba su je su neme shi su abin nan ya ba su wani
kowa
bambanci kowa dole ya tashi ya nemi nasa na kansa
ba na kyauta nan
babu amma suna ba da kyauta abin nan through they call it charity ba wannan sai a je a ba da contribution kaman su Red Cross idan kaman ko wani abu ya faru wasu mutane kaman ko wani gobara mutum ya yi losing din ba shi ya dukansa sun tafi ba wajen zama okay wannan Red Cross din wannan kudin da ake tara wannan sai su bayar abin nan dan sai kaya ko kuma wajen zama da shauransu to amma mutum baya wani aiki wai dai je ya bashi kuɗi a ko kuma ka je gidan wani kawai ya baka abinci a sai dai ko dan uwansu ne amma ba ka ba nan ba sa haka
nan kowa ta ci ta ishe shi
dai wai dan kowai makwabcinka ne ko dan garinku ne dan shi yana da kuɗi ka je ya baka wani abu a gaskiya baya faruwa nan
to na ji wasu suna cewa ma wai lahiyanka shine jarinka a nan in baka da lahiya ko wurin aiki su ba ruwansu in baka zo aiki ba za a biya ka ba
gaskiya ne kan sai dai amma kuma ba za a biya ka gaskiya ne dan mutum ba shi da lafiya ko hatsari ya faru ko ma menene ba za su ba ka kuɗi haka ba amma akwai abin da suke kira workers compensation in mutum yana dai mutum dai yana da takardunsa dan kasar nan ne ko kuma dai abin nan wani dan larura ya faru ba zai iya aiki ba za su iya su baka za su ba amma ba wajen aikin ba wannan worker compensation din nan wannan na state ne ko federal government din su za su dan ba mutum kuɗi amma ba wani kuɗi da yawa ba maybe kamar zan ce to kuɗin watakila za su ba mutum kamar dola 500 haka a wata amma su ba mutum kawai na kaman wata uku ne To amma kafin mutum ya samu wannan sai gaskiya ka cika takardu kai akwai abubuwa da mutum zai yi da dama kafin ya samu.
Kela kana lokacin kuma sai ana baka wannan kuma kana neman aiki.
Eh ba shakka. To amma ni dai kan dai ban taba shiga wannan ban taba neman wannan ba. Eh ban taba shiga wannan matsalan na neman wannan ba.
To da ƙarshe idan mutum ya kira ka yace yana son ka taimake shi zo America wani shawara zaka ba shi?
Eh zan ce mutum ya zo ba shakka. Sannan kuma zan yi advisin duwa da ya zo dai ya rinka ɗan saving ɗin kuɗi a nan kuma ya rinka aika kuɗi gida a nan ma za yi saving ko kuma dai ya taimaki dai wadda ‘yan uwa dai kamata ya ji maka.
To Dauru, mun gode ƙwarai da gaske. An ce damar laifin daɗi ƙarewa yanzu a madadin baƙon namu Dauru Katagun da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah inda za a ji mu da wani sabon baƙo.
To a gaida na Talatu da bakon namu ga kuma Ibrahim Abdulaziz da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Haruna Boda Inkaibo ya ce ina fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Sanadiyar ambariyar ruwa a ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina. Allah kuma ya kiyaye afkuwar hakan a gaba amin. Sai kuma saƙo daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa ya ce assalamu alaikum murya Amurka. Da Allah ku bani dama na jajanta al'ummar ƙaramar hukumar Jibiya jihar Katsina a bisa iftila'in ambaliyar ruwa da ya afka musu. Allah ya ji kan waɗanda suka rasu ya kuma maida musu da alkhairi. Amin summa amin. Sai kuma sako daga Haruna G Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce gwamna Aminu Bello Matsari na jihar Katsina da fatan zaka gaggauta taimakawa ko agaza waɗanda suka rasa dukiyoyinsu ta hanyar sanadiyar ambaliyar ruwa da suka fuskanta a wasu sassan jihar Katsina da dama. Duba da ganin mafi yawan su mabukantan agajin gaugawa ne. Sai kuma sako daga shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Katsina Comrade Sani Shaga kofar Kaura Katsina ya ce shugaba Mandela abin tunawa ne gani irin yadda ya jajirce domin kawo ci gaba ga al'ummarsa. Da fatan shugabannin Afirka za su yi koyi da Mandela domin tunawa da nasu.
To sai a gafarce na Abdulaziz Adali Turo ba Ibrahim Abdulaziz ba. So yanzu kuma kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
To a takaice Grace, shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganarsa na amincewa da kin yardar da Putin ya yi cewa ƙasarsa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. A safiyar yau Laraba, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa manyan jami'an binciken leƙen asiri na duka ɓangarorin magoya baya da masu adawa sun ji daɗin bayanin da na yi da ya gabatar lokacin taron manema labarai a Helsinki. Ni da Putin mun tattauna kan abubuwa da dama masu muhimmanci a ganawar ta farko. Mun samu jutuwa wanda ya dami 'yan bakin ciki da ke son ganin mun yi fada. Manyan sakamako na nan tafi. A halin yanzu kuma a yau Talata ne mahukuntan gwamnatin tarayyar Amurka suka fara tuhumar wata mata 'yan Rasha akan aikata laifin yi wa Amurka zagon ƙasa da kuma laifin yin aiki a matsayin jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ke da alaka da kitsa yin shishige a siyasar Amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya fi burge ku da rayuwar Nelson Mandela gwarzon yakin wariyar launin fata. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi da muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Malama Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni har ma da injiniya mu Nayo Alheri ke muku fata alheri. Kada ku yi nisa sai a saurari Daula Salim da Usman Kabara da shirin yau da gobe. Malamai bismillah.